Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsi na ranar Alhamis 15 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci 16:25. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 105.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal da Niya da Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. A duniyar gizo ta kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan hantsin. Babaya ku makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa kungiyar ma'aikatan matatar mai ta da magaram ta bayyana matukar damuwarta ga rashin cika alƙawura da magabata suke mata. Haka kuma Usman Ahmad Kabara na tafi da shirin sanin na kasa. Akwai kuma sharhin jaridun kasar Ghana da sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani tsohon ɗalibi da aka kora a saboda rashin ladabi da biyayya ya bude wuta a cikin wata makarantar secondary da ke jihar Florida da maraicin jiya Laraba ya kashe mutane akalla 17. Babban jami'in kiyaye doka da oda na karamar hukumar Broward Scott Israel ya bayyana lamarin da cewa rana ce mai alhini. Ya ce wanda ya yi harbin sunansa Nicholas Cruz kuma 'yan sanda sun kama shi a wani wuri da ke wajen makarantar ba tare da wata hayaniya ba. Babban jami'in doka da odar ya ce an samu Cruz dauke da kwansan harsasai da dama da kuma babbar bindiga guda ɗaya. Ya ce 12 daga cikin mutanen sun mutu a cikin makarantar, 3 sun mutu a waje, yayin da guda 2 kuma suka mutu a asibiti a dalilin raunukan da suka samu. Wasu mutane su akalla 14 sun ji rauni. Ya ce waɗanda abin ya shafa sun haɗa ɗalibai da wasu mutane manya, amma bai san ko malamai ne su ba. Hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya ta Amurka FBI ta tura jami'anta waɗanda su ne za su jagoranci binciken ta hanyar yin aiki da 'yan sanda. Makarantar secondary ta Majori Stoneman Douglas tana garin Parkland mai tazarar kilomita 72 arewa da birnin Miami. Hotunan talabijin da aka yi ta nuna jim kaɗan bayan harbe-harben sun nuna ɗalibai suna kwararowa daga cikin makarantar, da yawa cikin sun ɗaga hannunsu sama domin nuna cewa ba su ɗauke da makami.
Ƙarin sojoji sun isa a babban birnin Sudan ta Kudu a zaman wani ɓangare na rundunar kare fararen hula na yankin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarni a kafa. Amma wani mai fashin baki ɗan Sudan ta Kudu ya ce ƙarin dakarun da aka aika ba zai kawo wani sauyi ba, ganin irin tashin hankali da ƙasar ke fama da shi idan har ba ajiye sojojin a wajen birnin Juba ba. Dakarun ƙasar Rwanda 270 da suka isa ranar Asabar domin haɗuwa da sauran sojoji 600 da suka fito daga ƙasashe irin su Bangladesh da Habasha da Pakistan da kuma Rwanda. Francisca Mold mai magana da yawun ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu na UNMISS ya ce ƙoƙarin ƙarin sojoji na Rwanda za su isa a mota, kuma sannu a hankali dakarun za su haɓaka zuwa 4,000. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayar da umarni a kafa rundunar fararen hula na yankin da ake kira RPF a taƙaice domin bayar da kariya ga wasu yankuna na Juba, su kuma su ƙara tabbatar da tsaro ga wasu sansanoni da Majalisar Ɗinkin Duniya ke baiwa dubban fararen hula kariya, wanda ɓarkewar faɗa a garuruwansu da ƙauyukansu ya raba su da mahallansu.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu, wanda aka hana wa jin sakat, ya yi murabus nan take a jiya Laraba da maraice. Zuma mai shekaru 75 da haihuwa ya amsa umarnin jam'iyyar ANC mai mulki, wadda ta matsa masa lamba akan ya yi murabus ya kawo ƙarshen mulkin shekaru 9 da ya yi cikin yanayi na abubuwan ban fallasa. A cikin jawabin minti 30 da ya yi ga ƙasar, Zuma ya ce rashin adalci ne ga jam'iyyar ANC ta buƙace shi da ya yi murabus. Duk da ikirarinsa na cewa jam'iyyar ANC bata bi ka'ida wajen neman yayin murabis ba, amma Mr. Zuma ya ce na yanke shawarar yin murabis daga kujerar shugabancin ƙasa nan take. Duk da cewa ban amince da shawarar shugabannin jam'iyyata ba, na kasance ɗan jam'iyyar ANC mai birin umarni. Zuma ya ƙara da cewa a yayin da nake barin wannan kujera, zan ci gaba da aiki ma al'ummar Afirka ta Kudu da kuma ANC ƙungiyar da na yi ma aiki duk tsawon rayuwata. Ana son ran Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu za ta zaɓi shugaban ANC Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban ƙasa a yau Alhamis ko gobe Juma'a idan Allah ya kai mu.
Jiya Laraba, Majalisar Dattawan Amurka suka fara duban wasu shawarwari da aka gabatar a kan shige da fice domin samar da wani sauyi da shugaban Amurka Donald Trump zai goyi baya, wanda zai kawo sauyi ga yadda Amurka ke karɓan bakin haure da kuma yadda za a taimaka wa yaran da aka shigo da su ta ƙasar taɓarauniyar hanya tun suna ƙanana su samu takardu. A wata sanarwar da fadar White House ta fitar, Trump ya buƙaci 'yan majalisun da su samar da tsari mai kyau ga Amurkawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, ƙungiyar Sinatrin ta ma'aikatar matatar man fetur wato Soraz ta Damagaram sun fitar da wata sanarwa domin ƙalubalantar rashin cika alƙawura da magabatansu suka yi a ranar 5 ga watan Oktoba ne ministan mai da shugabannin Soraz da kuma ƙungiyar na Sinatrin suka sanya hannu akan wata yarjejeniya na magance musu matsaloli lamarin da ya ci tura. Ga Tamar Abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bukatun ma'aikatan na matatar man fetur wato Soraz ta Damagaram sun hada da jadawalin albashinsu da alƙawurran da magabatan nasu suka daukar musu. Al-Husaini Tambari Liman shine magatakarda na ƙungiyar Sinatrin ta Soraz ta Damagaram.
A hannu da muka sa ya kamata magabatanmu 'yan China da 'yan Niger su ba mu wannan jadawalin namu na kuɗi mai tsara ma aiki akan ka'ida tunkan su je wannan nasu zama. Za su ba mu wannan takardun, su ba ministanmu na petrol wannan takardun, haka nan ne ka'ida ta ce. Har yau su ba mu ba, shi ya sa muke Allah wade da alƙawalin da suka ɗauka kuma sun shiga cikin wata hanya busa so su cika. Na biyu, in shekara ta ƙare muka yi aiki mai kyau mai aka samu daidai ƙudurin da ake so muka cimma gurin da aka sa a shekara, za a ba mu wani alhaki wanda ake ce ma firm de production. Alhamdulillahi bana mun cika wannan alƙawali, mun samu rata da ton dewa ma na mai an ci riba, kamfani ya samu alheri. Ya kamata da gaugawa dokokinmu ne na ma'aikata a takardun mu ya ce magabata su duƙo da gaugawa magabatanmu na Soraz su ba mu kuɗinmu, saboda muna nura mutanen abokan aiki mu wannan na China ba sa darajanta magabatanmu, ba sa darajanta dokokinmu na ƙasa, doka ce ta ce.
Ma'aikatan sun taɓo batun matsalar muhalli, ababen more rayuwa da horo don samun ƙwarewar aiki.
Wasu ba sa cikin gidajen da kamfani ya yi, to rayuwa ta yi tsada, rayuwa wahala gare ta, ma'aikatan Soraz haya suke, ya kamata kuɗin haya a ƙara shi na gidaje na ma'aikata daga ƙarami har zuwa babba. Kuma ya kamata a ƙara kuɗin ruwa da kuɗin wuta. Kuma muna jaddada ma kwamiti wannan wanda yake aiki a saman kan a yi jaddawali saboda ma'aikata na kamfani Soraz ɗan Niger a samu a je karatu mai inganci, mu samu gobe mu maye gurbin wannan abokan aikinmu na 'yan China. Wata ranar ya zamanto kamfanin wannan na Soraz 'yan Niger ne suke aiki a cikin takwararru ne. Ya kamata magabatanmu sun ɗauki wannan alƙawalin su samu su cika.
A ƙarshe, ƙungiyar ta Sinatrin ta yi kira da kakkausan murya ga hukumomi kamar haka.
Idan kuma hukuma ta gidan mai, minista na ƙasa, ba su ji ba kukanmu da Direction General na Soraz manyan magabatanmu, toho a gaba duk wani abu wanda ya wakana su suka sani. Wannan sanarwa ce ta jan kunne, muna fatan za su gyara kurinsu da gaugawa su biya mu buƙatu su ba mu haƙƙinmu. Idan kunne ya ji, jiki ya tsire.
A ɗaya waje na nemi jin ta bakin jagororin matatar man fetur wato Soraz ɗin ta Damagaram, da na buga wayar jami'i mai kula da sadarwa da hulɗa da jama'a, sai dai ga amsar da na samu. Tamar kamar labari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Kuma dalla a gaida tamar labari. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. Wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 2:13 na dare a nan Washington ga shirin na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Na kasa ba za ta zama kasa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu tattara ne kacho kan mu bi wakilin mu a jihar Filato wato Ilyasu Kasimu domin mu ji wace irin ziyara ya kai ni ga wani club wanda ake buga wasa amma mutanen da ke da bukata ta musamman su ne ɗan wasan. Kasancewar wasanni yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faranta ran dan adam kuma yake son yi ko kuma a yi da shi ko kuma ya kalla. Ilyasu gare ka.
Dura ka san abin da kake yi.
Coach Ado da mataimakin sa suna kallon wasa.
An zo tsaka daga suka sake wasa. Wannan yaro ba buga wasa cikin shi. Wannan
ita ce kungiyar wasan kwallon kafa ta guragu ta jihar Filato, wato Filato Para Soccer Team, wanda suke samun horo a daban kwallon kwando dake babban filin wasa na garin Jos.
Para Soccer yanda muka fara shi shekarun da yawa. Dan da mun fara shi muna yi da rarrafe ne mun dau abun wasa. Muna yin wasa ne na guragu da mu zo duk sati aka ranan weekend Saturday da Sunday muna taruwa guragu muna dan yin ball ana dariya ana shewa. To har abun sai ya kai muka zauna muka yi tunani muka ce ah to tunda abun ya kai haka why not mu fito da Boris mu dinga hawa Boris muna training. Sai muka gwada hawa muna training sai muka ga abun yayi kyau kuma ya dace.
Coach Ado da yaran nasa suna yin wannan horo ne kullun da safe inda suke kokarin shiryawa gasar wasanni dake gaban su.
Eh to ana buga farasuka a irin wajen filin handball ko basketball, amma especially an buga shi a filin handball saboda net, ana amfani da net irin the same thing da na handball ne. Sannan kuma kowane team ana amfani da mutum bakwai ne, can bakwai can bakwai, mutum gola guda daya sai ƴan wasa guda shida a ciki.
A cewar coach Ado, kungiyar tasa kan halarci wasanni a wurare daban-daban ciki da wajen Najeriya, dukko da matsaloli da suke fuskanta.
Dan kusan so uku kenan muna zuwa link, mun je a Kano, mun je a Abuja, sannan mun je a Kaduna.
Farkon league namu dai a Abuja ne na je, that's why 99. Bayan wannan mun sake buga wani kuma a 2000 a Abuja din shi ma. Bayan wannan sai na buga All African game. Bayan wannan mun zo mun tafi mun bi Katsina na je na buga musu wasa. Mun je Ghana mun je mun buga musu wasa mun dawo.
Asalolin da suke hana mu cin gaba as a parasoka a plateau da kuma Nigeria shine sa hannun gwamnati a cikin parasoka kanda ake sawa a kowace irin wasanni na masu kafa.
Irin sadaukar da kai da coach Ado yake baiwa yaran nasa da wannan wasa na kwallon guragu yana nuna irin yadda ya amanna cewa taimakawa na baya domin su mike shine mafi a'ala ga rayuwarsa.
Ina da buri da yawa akan wannan wasa domin ina neman ya za a yi mu ci gaba gaba da. Dan muka ci gaba gaba daya kamar ni ne na ci gaba. In na ci gaba su ma kamar su suka ci gaba.
Rasoka abu ne wanda zaka dogara da kanka. Saboda abu ne wanda ya fi zama a hanya kana roƙon mutum kuɗi. Ya fi dai ga suna abubuwa da yawa.
Na ga ɗan uwana guragu suna yi ne a TV. Ni ma shi ne na sha'awa ni ma an kamai. Eh sun burge ni.
Ni dai jibrilun wajaratu. Bani da nakasa bana isigiri ko cin zarafi kamai nakasa wata kila ka ganni kalau yanzu gobe da nakasa ifan Allah shine yayyama wata ran karasa in kan haka ne ya baka sai shi sai ya mara harama kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jigon al'umma
mu dai mun san da kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jigon al'umma mu dai mun san da kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jigon
har ila yau muna tare da Ilyas Kasimu din inda zamu sake bin shi mu ji tattaunawar da yayi da wani shi ma da ban mai koyar da wasanni wato Sani Court inda ma sautin na Ilyas ya fara da iska da motsin abubuwan da ke faruwa a wajen na harkar wasa
ga coach Sani zuwa wannan fili da ke harabar tashar jirgin kasa na Jos duk safiya abu ne da ya zama al'ada. Kullun safiyan yakan zo domin ya koyar da yaransa na kungiyar Gimbiya Academy. Sannan bayan nan ya tafi nashi wasan.
Na fara ball tun ina yaro tun ina ma primary school. Tun ina yi a cikin masu kafa haka amma ni a zaune nake. Injin lokacin da zamu je matin ko da mun je haka zan aje stiki na ni buga a zaune. To daga baya haka dai na zamanto na karbi tim din yana hannuna shi ina ma magana lissafi da shekara 20 da ya wuce.
Dukko da cewa kafa ɗaya gare shi coach Sani bai jin cewa yana da wata nakasa a tattare da shi, hakan kuma bai sa yaransa da abokan aikinsa sun ga kashinsa wajen iya koyarwa da tafiyar da yaran nasa ba.
Bole na abu ne mai wanda take min sha'awa. Ina yi na dawo daga school zan yi tun ana hana ni a gida ma. Abin ya zama dai ana ta hana ni daga karshe sai wani yayan mu yana Kano ya ce a banni kawai in zan dena. In ba zan dena ba zan ci gaba da shi. To gashi har Allah ya kai mu wani matsayi mai girma kuma.
Ya, for me, gaskiya yana kokari. A cikin coaches na grassroots is one of the best coach da na gani tunda ni ma na buga wanda shi har na zama officials na team din. Gaskiya yana kokari sosai.
Abu na ɗaya da yake burge ni da ni da shi shine yana ba mu confidence fiye da yadda muke tunani. Duk girman mutane yana taro mana su mat idan ya taro mana yana ba mu confidence cewa waɗannan ba su fi ƙarfin mu ba suna da ƙafa biyu muna da biyu dan haka duk abin da za su iya za mu iya.
Akwai dai wasu Allah ya taimake mu a ciki mutum biyu dai duk suna Norway. Duk suna Norway sun samu team a Norway wasu kuma sun daina ball. Yawa waɗannan duk wanda na kafa team din sabi ne waɗannan yanzu. Na da 3 set, this is my second set. Wannan dai wannan set din dai na da ƴan wasa sun kai 35. Wannan second set. First set kuma sun kai 40. Su kuma wancan su 26 ne kanana. Kowa da fidan da. Gol ba wani abu ne wanda ya zamanto sana'a ce. Wani abu ce kuma wanda ta zamanto tana taimakon yara. Dan ba zan manta ba wancan satin akwai wani mutum ya zo ma yana min magana akwai yaran su. Ya tambaye ni ne coaching su nace ni ne coaching su yace min to yaron baya zuwa wajen aiki sai nace to ba waje na yake zuwa ba dan ni in yazo waje na ma baya wuce awa daya nake sallaman shi ya tafi to ka duba dai ina yake zuwa to daga karshe da aka duba ina yake zuwa sai aka da ka same shi a tare da wasu mutanen banza ma shaye-shaye suke to kaga nan mai shan ball ma mai buga ball ma ba bai shayi shaye-shaye da sauransu.
Daga nan coach Sani yake burin ya kai ga inda shi ma wata rana za a ce ya taka rawar gani.
Buri na game da kwallo ni ma ina son zama wani. Akwai manya-manya coaching irin su Bros ba zan manta ba. Coach ne yanzu ya zama manager ne shi to ni ma ina so girma na kai haka. Akwai irin su babawa lecturer as a player to amma yanzu Allah ya taimake shi ya zama manager.
Let's go tutu.
Iliyasu Kasim daga Jos Nigeria.
To mun gode Malam Iliyasu sai Allah ya kai mu wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. In Allah ya so za mu sake wayoyarka in akwai wani abu. To yanzu duka duka nan shirin ya kammala. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya hadu musamman wacce take hada mana sauti Julie Lazarus Creation. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Kuma da la'akai da Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Ghana.
Za mu soma sharhin na yau ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labari ta shi ne cin hanci ba shi da kallon jam'iyyun siyasa. Wato Martin Hamidu ne ya bayyana haka a ainihin wurin zaman tantance shi a nan a majalisar dokoki. Jaridar ta ce tantance wadda shugaban ƙasa ya nada a matsayin mai ɗaukaka ƙara na musamman Mr. Martin Alamisi Benz Kaiser Hamidu a ranar Talata ya ƙayatar ainun a matsayin uwa ta dukkan tattancewa. Har yau dai a jaridan ta Daily Graphic TUC tana goyon bayan matsayin gwamnati na rage kuɗin ababen kyautata halin rayuwa al'umma na ƙasa. Sai kuma a shafi na 17 tsohon shugaban ƙasa Jerry Rawlings ya yi kira ga ƙasar Cuba da tallafawa tattalin arzikin ƙasar Ghana. Jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa Jerry Rawlings ya yi kira ga ƙasar Cuba daga cigaba da baiwa ƙasar Ghana taimako a fannin cigaban halin rayuwa da tattalin arziki. In mun koma ga ainihin sauran jaridu da daman su yau sun yi sharhi ne akan wannan wato tantancewa da aka yi wa Martin Hamidu. Ga abinda Crusading Guide ta ce. Martin Hamidu ya burge ainun a zaman tantance shi. Jaridar Ghanaian Times cewa ta yi. Martin Hamidu ne wanda ya fi dacewa a matsayin mai ɗaukaka ƙara na musamman. Sai kuma jaridar Liberty Martin Hamidu ya samu amincewa a matsayin mai ɗaukaka ƙara na musamman babu hamayya. Bari yanzu mu leƙa jaridar The Daily Dispatch wadda babban ainihin labarinta shine rashin aikin yi na addaban shugaban ƙasa. mai yasa kashi 2.8 kawai na mutane 168 suka samu aikin. Sai kuma wannan ainihin labarin, yaushe Akufu Addo ya zama kakakin Rawlings. Jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki, wato National Democratic Congress, sun nuna mamakin su game da yadda cikin kiftawa da bismillah shugaba Nana Addo Dankwa Akufu Addo ya zama kakakin tsohon shugaba Jerry-John Rawlings. Sun nuna cewa sun rasa kalmar sifar ta wannan lamari. Shugaba Akufu Addo, wanda a lokacin da yake Attorney General ƙashin mulkin Kufuor, shine wadda ya tube Mr. Rawlings daga ainihin dukkan kariya da kundin tsarin mulkin kasar ta bashi, yau ya dawo washi. Yana mai kare Rawlings cewar ɗan jami'iyarsa ba su mai da shi komai ba. Na wannan sharhi na Daily Dispatch, muka iso ƙarshen sharhin jaridun Ridwan Al-Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To ba da lagai da Ridwan Al-Mukhtar Abbas, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, sunana Bakar Muhammad, shugaban daji a kofai a gefen majalisa dattawa suna yin wanda suka so, don saboda an riga an shata jadawali na yin zaɓe a shi za a yi zaɓen shugaban ƙasa da farko, amma sun ware sun nuna su da suka so ba talaka suka aiki ba ce, saboda haka abin an shata ma talaka kuma sun yi na'am suko sun karkace sun ci gari suka so. Saboda haka ya kamata ƴan majalisa su san ilayen suka, suna cewa talaka suka aiki ba wai kan suka aiki ba, saboda haka su san da sanin cewa ana lura da su kan suka aiki sun kansu suke yi.
Assalamu alaikum, gidan rediyon Muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun. A yau ina so na mika kirana ga ya al'ummar garin Fatakun baki ɗaya, babba da yaro, namiji da mace, don Allah don Annabi mu kau da ƙabilanci, mu so ƴan uwanmu tsakani da Allah. Irin zamantakewa da ake yi a wannan gari namu na Fatakun mai ɗimbin tarihi mai albarka, gaskiya za mu daɗe muna shan wuya idan har Allah ya sa mun canja wannan al'amari namu ba. Yau ta kai ta kawo a garin Fatakun, idan kai ba ɗan ƙabila ta ba ne, to ba za ka samu wani biyan buƙata ta ɓangaren aikin ofis ko wani al'amari ba.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Misai na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta rabu tarayyar Najeriya. Hakika sauka da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi ganin matsin lamba da ta kici da kicin yiwa, har ma ana yunkurin za a tsige shi a wannan mako. Hakika wannan sauka da ya yi daidai, kuma da fatan Allah ya sa wannan sauka da zama alheri ga Afirka ta Kudu da ma daukacin al'ummar nahiyar Afirka baki daya.
To ma dalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, wani tsohon ɗalibin da aka kora saboda rashin ladabi da biyayya ya buɗe wuta a cikin wata makarantar sakandare da ke jihar Florida da maraicin jiya Laraba ya kashe mutane aƙalla 17. Babban jami'in kiyaye doka da oda na ƙaramar hukumar Broward Scott Israel ya bayyana lamarin da cewa rana ce mai alhini. Ya ce wanda ya harbin sunansa Nicholas Cruz, kuma 'yan sanda sun kama shi a wani wuri da ke wajen makarantar ba tare da wata hayaniya ba. Ƙarin sojojin sun isa babban birnin Sudan ta Kudu a zaman wani ɓangare na rundunar kare fararen hula na yanki da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ba da umarnin a kafa.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, wato sai kuma da la'asar kenan za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka, musamman ma Safiyu Hashim Gubal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu, da injiniyanmu na wannan hantsi Jimmy Cook, baba ya koma ƙirini ke sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.